أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بياها كبرك مجسدها أولن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بن جيغبا دكراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفاء والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى. wannan shine majalisin mu na 91 a cikin karatun wannan littafin. Muna 28 ga watan 6 ga watan 6 hijira daga Makka zuwa Madina 1445 wanda yayi daidai da 10 ga watan 1 a kalandar Bature 2024. Idan ba manta ba muna cikin shakhsiya ta 23 shine Ja'far ibn Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi. Mun yi bayani akan yanda Allah ya kaddara mai mutuwar shahada. Mun kawo hadisi wanda hadisa Abu Qatada wanda yake ba mu labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika tawaga kurin dina zuwa ga mu'ta dan yaki da rumawa. Kuma shine yanda muka yi bayani shine yaki na harko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara huta daga jaziratul arab ya fara kaiwa zuwa ga rumawa. Ya jahaza rinduna an sanya mata umara guda uku kinan jagororin wannan rinduna guda uku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya masoyin shi Zaid dan Haritha ya kasance shine zai jagoranci wannan rinduna in Allah mai rasuwa in yayi shahada wanda zai amshi wannan jagorancin rinduna shine Ja'far ibn Abi Talib. In Allah mai rasuwa sannan wanda zai amshi da shine Abdullahi dan Rawaha. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya haka suka tafi suka dauki wannan hanya suka tafi Mu'ta. Aka kashe jagora na farko shine Zaid bin Haritha, aka kashe na biyu Ja'far ibn Abi Talib, aka kashe na uku Abdullahi bin Rawaha. Kai tsaye Khalid bin Walid ya amshi jagorancin wannan rundunar kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bawa sahabban shi labari yana cikin masallacin su kuma suna can Mu'ta suna can suna fafatawa da abokan adawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ga Khalid bin ya amshi jagorancin wannan yakin. Yake cewa Allah ka sanya shi ya kasance takobi ce daga cikin takubbanka, Allah ka taimake shi. Wannan haka Allah ya kaddara yakin nan ya kasance lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarnin kowa ya huto didda a kaiwa waccan runduna dauki a yi renforcenta diddin a samu abin da ake so na wannan yakin da aka huta. Insha Allah yau zan mu tashi akan gabawar da malai ya kawo mana yake cewa budulatu shahina 185. Yake cewa laqad abala radiyallahu anhu fi hadhihi al-muqi'a bala'an hasanan. Wannan bawa Allah Ja'far ibn Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi ya bada wani abun azu a gani. Idan aka ce abala bala'an hasanan yayi abun azu a gani ya bada muhim ya bada iya gudun mushi akan daukaka wannan addini akan yakin kafirai bala'i ko muhimma ko kuma kokari iya kokari wanda kokari ne ya cancanta a jinjina wa Ja'far ibn Abi Talib. Zai kawo mana hadisi Abdullahi bin Abbas abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Yake cewa Ibn Abbas radiyallahu anhu qala bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisun wa Asma bint Umayz qaribahu idqala qaribatan idqala ya Asma hadha Ja'far ma'a Jibril wa Mika'il marra fa akhbarani annahu laqiya al-mushrikeen yawmi kadha wa kadha fa sallama fa ruddiya alayhi salam wa qala innahu laqiya al-mushrikeen fa asharu fi maqadimihi 73 fa akhadha al-liwa bi yadihi al-yumna fa quti'at thumma akhadha bil-yusra fa quti'at qala fa awadani Allah min yadayya janahayn adiru bihima ma jibril wa mika'il fil janna akulu min simariha. Wannan hadisin daga Abdullahi ibn Abbas, yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa bainama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jalisu, yayin da manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya kasance a zamani, wa asma'u bintu umays qaribatun, asma'u ya umays mata ce da ja'far da abi talib, yarda Allah shi tabbata a gare shi, tana kusa da manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, isqala lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa ya asma yake asma bintu umaysa ahadha ja'far ma jibril wa mika'il marra, ai wannan ga ja'far nan mijinki, ga jibril nan, ga mika'il nan sun zo sun gitta, yake cewa fa akhbarani annahu laqiya al-mushrikeena yawmi kadha wa kadha, sai yake bada labari ai Ja'far ya haɗu da mushrikai ranar da aka yi yakin mota, shine yomi kaza, rana ta kaza, ai lokaci kaza, yake cewa fa sallama, sai yi musallama, fa ruddiya alaihi salam, sai aka mayar wa Ja'far wannan sallamar da yi, wa qala sai yake cewa innahu laqiya al-mushrikeena, lalle Ja'far da Abi Talib ya haɗu da mushrikai a wannan ranar da aka babata yakin mota, ai idan mun manta ba, ai can baya mun yi bayani Ja'far bai tarar da wani yaƙi ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kun ba wannan yaƙin nan mota ba, mun yi bayani Ja'far ya dawo daga hijira daga garin Habasha, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo da bude garin Khaybar, shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma adri bi ayyuhuma ana afrah bi qudumi Ja'far am bi fatahi Khaybar, yake cewa ban sani ba da wanne zan yi horon ciki, zawwa Ja'far da yi daga garin Habasha ya zo mana garin Madina, ko kuma a'a budewar da Allah ya bamu nasara akan bude garin Khaybar da shi zai yi farin ciki, kidan Ja'far idan ka leka zaka gani babu wani yaki wanda ya fafata ya haɗu da mushrikai in ba wannan yakin nan mota ba, bayan shi wata shida da suka wuce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya Ja'far ya kasance ɗaya daga cikin jagorori wanda aka wakiltar da su akan runduna wanda zata je ta yaki a garin mota, shine ne yake bayyana mana, yake cewa lalle Ja'far ya haɗu da mushrikai a wannan yakin nan mota, fa asabahu fi maqadimihi 73 a gaban kawuwan shi ko a gaban jikin shi, sai da aka samu wani bugun takobi kan suka kan bugun takobi su 73 kurum gaba yake shiga ana bugwa ana sarar takobi da suka, sai da aka lissafa 73, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas an same shi a gaban shi saboda su 73, fa akhadha al-liwa bi yadihi, a lokacin nan Ja'far ya rike wannan tuta wanda take tutar musulmai, ya rike ta da hannun shi na dama, fa quti'at, sai aka yanke wannan hannun nashi na dama, thumma akhadha bil-yusra, Ja'far ya rike wannan tutar da hannun shi na hagu, yake cewa fa quti'at, ita ma wannan hannun nashi na hagu aka yanke shi, aga irin abin da muka huce can baya da wa da sahabun mu na baya, wane ne Mus'ab bin Umair, shi ma ka gani Mus'ab bin Umair abin da yawa kana da Ja'far shine yawa kana da shi, duk da Mus'ab shine shi a yakin Uhud ne, shi ma taututa a hannun shi yana rike da ita da hannun shi na dama aka yanke hannun na dama, ya rike ta da hannun shi na hagu aka yanke hannun shi na hagu, sai ya rike ta da gundugunin hannayen shi sai suka kai shi sannan tutar nan ta fadi, yake cewa an yanke hannun shi na dama, ya rike tutar nan da hannun shi na hagu aka yanke wannan hannun nashi na hagu, yake cewa fa awadani Allahu min yadayya janahayn adiru bihima ma jibril wa mika'il fil janna, yace Allah sai ya maye mini gurbin wannan hannun na wannan dama da na hagun wanda aka yanke wurin dawo kalmar la ilaha illallah, yace da wa'an sufuka kai guda biyu wanda nake tashi a cikin aljanna tare da mala'ika Jibril tare da Mika'il a cikin aljanna, akulu min thimariha, ina ci daga ƴaƴan itacen aljanna, wannan shine ta goma shi da Ubangiji ya bi, wallahi tallahi idan ka dauka a rayuwa duk abin da zaka yi wa ubangiji to kada ka taba tunanin wai a kai ka fadi kai ne a sama a gani dalilin wannan abin da yayi wa ubangiji ubangiji ya sakanta mai da fuka-fukai guda biyu a cikin gidan aljanna yana tashi tare da mala'iku daga cikin manya-manyan mala'iku na ubangiji shine jibril sannan mika'il amma sai wani ne mala'ika jibril Allah ya fifita shi a cikin dukkan mala'iku albarkacin wannan alqur'anin da ya dauko ya kawo zuwa ga fifikon annabawa daga cikin annabawan ubangiji zuwa ga mafi alkhairin al'umma daga cikin al'ummai wanda suka shuɗe Allah ya fifita shi daga cikin a cikin mala'iku ani yake cewa gani nan ina tashi tare da wannan mala'ikun guda biyu daga cikin manya-manyan mala'iku na ubangiji a cikin gidan aljanna ina safka akan kowace bishiya wadda ta muni ina cin abinda na ga dama daga cikin ayyan itacen gidan aljanna haka kuma ubangiji alƙawli ne mana wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahum Allahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun kada ka taba tunanin wai wanda aka kashe su dan daukar kalmar la ilaha illallah in a wani hali ya kasance kurum kai munwanka yaya za a yi addinin nan yayi tsaye a dammar kawurci da kafurai a wannan turba Allah ya sanya aka amshi ranka to kada ka taba tunanin wannan mutumin ya mutu wai haka a'a wannan mutumin rayayye yake a gun ubangijin shi kuma yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana dirran wani shahidi za a bar gangan cikin shi a nan rayuwar shi nan a cikin kabarin shi a dauki ran shi a sanya wa wani tsuntsu a cikin gidan aljanna ya ringa tashi yana ci daga ƴaƴan itacen aljanna abin da ya ga dama shine ne yake bayyana mana ga abin da ya kasance da shi Ja'far dan Abi Talib bayan yayi gugurmaya ya nuna bajinta ya nuna jarumta a cikin wannan yakin ga abin da ubangiji ya sakanta mai da shi a cikin gidan aljanna Allah ya san ya kaddara mai ko ya maye mai gurbin hannayen shi guda biyu da fuka-fukai guda biyu yana tashi a cikin gidan aljanna yana ci daga cikin ayyan itacenta abin da ya ga dama abin da yake so Allah da tar da mu wallahi duk wanda bai shiga gidan aljanna ba yayi asara wallahi shine fa man zuhzi a halin nari wa udkhil aljannata faqad faz ba wani rabo da bawa zai samu a rayuwar shi ya samu rabo iya rabo ya tsira iya tsira sama da yahudi ya kubuta daga shiga wajen jahannama ya shiga gidan aljanna shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana fiha ma la aynun ra'at wala uzrun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qat yake cewa a cikin gidan aljannan nan da kwai abubuwan da kunni ba taba jin labarin shi ba haka ido ba taba tunanin ba taba gani abin da yake cikin gidan aljanna ba haka kuma tunanin nan adam daga nan duk irin kere-keren da ka gani ana yi ana cewa an yi kaza jirgi mai tashi yayi kaza lokaci kaza an yi kaza na jin dadi yake cewa tunanin nan adam har alim ke duniyar nan a tattare duniyar nan ba wani wanda zai yi tunanin abin da yake cikin gidan aljanna ya kwatanta abin da yake cikin gidan aljanna kuro ubangiji a cikin qur'ani so mun tabi ne ya bamu shine wato da yake cewa a bangu ne aka bamu mu dan ji ko mun maido hankalin mu san ina zan mu sa gaba duk mu samu wannan ni'imar da take ciki to kai duk lokacin da aka ce maka abinda hankali bai taba tunanarwa ba zaka same shi a cikin gidan aljanna to ina dan abinda ake wadi maka a cikin alqur'ani shi kadai aka bar maka ka sani karshe ka koma cikin suratul muhammad mai ubangiji yake masalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharu min ma'in ghayri asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamrin lazzatin lishanibin wa anharu min 'asalin musaffa wannan kadai idan aka ce maka dukkan su wannan kayan jin dadi ne wanda idan kana da kamallake su a rayuwarka ta duniya to ka fifito akan sauranka shine ubangiji yake bayyana mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana a cikin gidan aljanna gidajen mu a cikin gidan aljanna an yi su ne da al-lu'lu'ul mushawwaf lu'lu'u ne wanda yake fir yura zahiruhu min batinihi wa batinuhu min zahirihi dan gidanka a cikin gidan aljanna za a yi maka abinda kake kana ciki kana ganin abinda yake waje haka abinda yake waje yana kallon abinda yake ciki kuma shine yake cewa ardu haka ardis sama'i wal ard ai dan gidanka da za a baka kai dai lanka a cikin gidan aljanna fadin shi kamar fadin sama da ƙasa haka ubangiji zai maka wannan tanadin mutaki'ina ala sururin masufatin wa zawwajnahum bi hurim in wallazina amanu wattaba'tuhum zurriyyatuhum bi iman alhaqna bihim zurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin Allah ya datar da mu shiga gidan aljanna Allah ka sanya kada mu kasance daga cikin tabaku hasararru a rayuwarmu ta duniya da ta gobe kiyama. Sai gaba ta ga malai yake cewa yatiru ma'al mala'ika, ga Ja'far nan yana tashi tare da mala'iku a cikin gidan aljanna. An ibn Umar qala جمعت جعفر على صدر جعفرا على صدر يوم مؤتة فوجدت في مقدم جسده بعضا وأربعين من بين ضربة وطعنة. وانا اسر عند عبد الله بن عمر يرضى الله اشتبت اغريشي يكي تيوا ناهد جعفر اكن كرزينا كنا يا دوكيش يا رنكو ماشي اكن كرزينشي يكي تيوا اوانين من دا اكي ياكم مؤتة يني ني واندا mun yi bayani a can baya abin da yake ya kawo a cikin shi. Yake cewa fa hujjatu fi muqaddami jasadihi, a gaban jikin shi, ba bayan shi ba, a gaban jikin shi yake cewa sai da na samu ba'dan wa 40 min darbatin wa ta'anati, kusan 40 kusan bugo da suka 40 na takobi da aka yi. Wannan shi ke nuna wa jaranta ai wanda aka ce an bugi gaban shi bayan shi ba a buga ba. Kiran shi yake nunawa duk abin da yake bayan shi ya kare da shi, abin da yake gaban shi in ya tunkara sai ya zubda. Wannan shi take nuna mana jaharumta ji Ja'far yarda Allah shi tabbata a garin shi. Yake cewa fi riwayati lil Bukhari an Nafi an Ibn Umar akhbarahu annahu waqafa ala Ja'far yawma idhin huwa qatil fa'adadtu bihi 50 bayna ta'natin wa darbatin laysa minha shay'un fi dubrihi ya'ni sahrahu. Yake cewa wannan riwaya ta Imam al-Bukhari yarda rahimahullahu ta'ala daga Nafi daga Abdullah ibn Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa akhbarahu annahu waqafa ala Ja'far yawma idhin wa huwa qatil. Yake bashi labari yake cewa ya tsaya akan gawar Ja'far ranar da aka kashe shi, ranar da aka yake Mu'tah. Yake cewa da na tsaya akan shi fa'adattu bihi 50 bayna ta'natin wa darbatin, yake cewa sai da na lissawa bugo da suka na takobi da aka yi mai sai da na lissawa guda 50. Yake cewa laysa minha shay'un fi dubrihi, a bayan shi babu komai, babu wata suka, babu wata sara na takobi. Yake cewa amma dai a gaban shi da na lissawa bugo 70 bugo 50, yake cewa tsankanin inda aka soke shi, tsankanin inda aka buge shi da takobi. Yake cewa bayan shi kuma babu komai, yani zahrahu dubrahu yani zahrahu, bayan shi kuma babu komai, babu san takobi bar da na suka. Wannan yana ƙara tabbatar mana jarumta ta Ja'far yarda Allah shi tabbata a gare shi. Shi sanya Ubangiji yake bayyana mana a cikin Qur'ani shi minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahi alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. A cikin mazan ma da kai mazaje, daga cikin mummunan ma da kai mummunai, wanda su mazaje ne a cikin mummunan, wanda idan suka fita ba wani abin da suke hanga illa shahada, ba wani abin da suke so illa kurum a ce addinin nan yayi tsaye-tsayin daka an yaƙi dukkan wani wanda yayi ridda, wanda yace a'a la ilaha illallah baya furta ta ba. Shine Ubangiji yake bayyana mana ai su da ma kul hal tarabbasuna bina illa idal husnayn, ai yanayin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a duk lokacin da za su fita fayyan yaki to ɗayan biyu ne fa, imma nasru wa imma shahada, ko mu yi nasara mu galaba akan ku mu dora addinin, ko addinin musulunci ya zamanto qahirun ya kasance sama da ku yake, sama da dukkan wani share-sharen ku da kuke kawowa a saman shi yake, sannan kuma mu samu ganima ita ce nasara. Yace ko kuma ya kasance mu yi shahada Ubangijin mu ya sakanta mana da gidan aljanna. Wannan damuwa kullum idan muka karanta a bayan sahabbai na baya zaka samu kowa yana bayyanawa ya huta ne yana roƙon Ubangiji Allah ya datar da shi da sahada. Ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an zo yakin Badar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Uhud ne ya zo yake ce me yake, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta wannan aya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Yana karantawa shi wannan sahabin ya ji da ɗan ɓarin da binu a hannun shi ya ci rabin bai ci rabi ba, ga manzon Allah yake cewa a yi gaugawa zuwa ga aljanna wanda Ubangiji ya tanada wa wanda za su shige ta. Aljannan nan girmanta shi ne faɗin sammai da ƙasai, faɗin sama da ƙasa shine rabonka idan Ubangiji ya datar da kai da shiga gidan aljanna. Yace haka Ubangiji ya tana da mana, manzo Allah yace kwarai ku haka ya tana da mana, sai yadda ɗayan barin da ni ne ya gani bata lokaci ne a tsaya a ci ɗaya a ci ɗayan barin da ni, saboda ni saboda abin da yake ku Ubangiji ya shi abin da muke da ana walal akhiratu khairun wa abqa walal akhiratu khairul lak min al-ula. Shine ne yake bayyana mana bawan Allah nan ya shiga cikin yakin nan ba wani abin da yake nema illa ya kasance ya samu mutuwar shahada. Shine ne ya bayyana mana Abdullahi dan Umar yace sai da ya lissafa bugu da suka 50 kusa da 50 a cikin jikin shi, a gaban jikin shi. Can kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake bada labari iya da Abdullahi dan Abbas yake cewa 70 73. يجي تيوا وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا في الجنة مدرجة قوادمه بالدماء يطير في الجنة. وانا حديث انك عبد الله بن عباس يجي تيوا نجما زى الله من سيرة دعمت الله اشتبت أغريش يجي تيوا رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا في الجنة. يجي ناقا جعفر بن أبي طالب a gidan aljanna kwatankwacin mala'ika. Dalilin da aka siffanta shi da mala'ika shine tashin da yake yi kamar mala'iku a cikin gidan aljanna. Ai can baya bayyana mana yana tashi tare da mala'ika Jibril da Mika'il a cikin gidan aljanna. Yake cewa to ya ganshi kwatankwacin mala'ika a cikin gidan aljanna. Yake cewa amma dai mudarrajatan qawadimahu bid-dima, qawuwan shi a lulluba suke ko a yaba suke da jini, kasancewar irin bugon da aka yi mai. Ai idan mun sani a cikin sunna idan aka kashe shahidi ba a yi mai wanka, haka ake binne shi, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan jinin nasu zai yi musu shida a gobe kiyama. Za su tashi ranar tashi kiyama ido yana nuna maka gashinin jini ne a tare da shi, amma dai kamshin jinin yana kamshin almiski. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana, yake cewa to kawai kwahuwan shi a lulluɓa suke, a yaɓa suke da jini. Ai mudarraj isu maf'ulun min darraja, ai mulattakhun, a lulluɓa take da jini kwahuwan shi, amma dai ya tsiru fil janna, yana tashi a cikin gidan aljanna. Wa ana Abdullahi bin Ja'far qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hani'an ya Abdullahi bin Ja'far abuka ya tsiru ma'al mala'ikata fis sama. Wannan hadisin daga Abdullahi dan Ja'far, yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace mai ahani'an ya Abdullahi ibn Ja'far, yake cewa madalla ya kai Abdullahi dan Ja'far abuka ya tsiru ma al mala'ikata fis sama, yace ga babanka can yana tashi tare da mala'iku a sama. Sama ina gidan, a cikin gidan aljanna yana tashi tare da su. Ai wannan ya kai a yi wa dan madalla ga wannan ni'imar da Ubangiji ya yi wa mu'minci. Shi kuma ai mun sani so da yawa Ubangiji yana da fadala daga cikin fadalar shi, inda za a ce wane bai yi ba, wane da kai wata alaka mai kyau tsakanin shi da wane, lasiya ma idan ya kasance da kai dangantaka ta jini tsakanin su, to Ubangiji yana iya maka grace, ana iya taimakonka a maka promotion dalilin wane kai ka kai ma gidan aljanna. Kaga ai madalla ne, abin ayaba ne a ce ma'ahi ya samu irin wannan daraja, abin ayaba wa dan shi. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abdullahi dan Ja'far, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Sai gaba ta karshe a cikin wannan sharhiya ta 23 malai yake cewa ar-rasulu yabki, ga labarin mutuwa ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuka dalilin rasuwa ta masoyi na mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine wanda yake kamantacce ne ya da ni bangaren halitta, yake kamantacce ne ya da ni bangaren halayya. Ja'far suna daga cikin din gaban goshi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Malai ya kawo mana hadisi Asma, yake cewa ana Asma qalat دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بني جعفر فرأيته شمهم وذرفت عيناه فقلت يا رسول الله أبلغ يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيء؟ قال نعم قتل اليوم. فقمنا نبكي ورجع فقال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا عن أنفسهم. wani hadisin daga Asma'u dan Asma'u bintu Umais matan Ja'far yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya shigo guna fada'a bani Ja'far sai ya kirawo dukkan iyalin Ja'far yarda Allah shi tabbata a gare su yake cewa fara'aituhu shammahu da aka kirawo iyalin Ja'far yace he ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shinshinan su yana shinshina su idan ya sanya su a jikin su ya shinshina wa zarafat aynahu yake cewa kai tsaye he ga idanuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana zubar da hawaye fa qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah abalagaka an Ja'far shay'un shin wani labari ya cin maka akan mijina Ja'far yarda Allah shi tabbata a gare shi qala na'am yake cewa kwarai kwa mun samu labarin Ja'far labari daga wahayi daga saman bakwai yake cewa qutilal yawm Ja'far an kashe shi a wannan yini diba tsayin kanun mu'ta da garin Madina kilo sama da dubu amma dai gashi nan kai tsaye ana baiwa ana abin aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfar wannan shi yake nuna maka gaskancin ko gaskiyar manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana ɗaya daga cikin mu'jizozin da Ubangiji ya yi kuma daga zaran an yi haka to wannan ya fita daga cikin haiz na daga gaibu ya koma abu wanda Ubangiji illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfi illa man irtada min rasulin sai daga cikin abubuwan da Ubangiji ya yarda wa bawan shi ya yarda wa manzon shi ya bayyana mai kaza kaza ne to wannan kuma ya fita daga cikin da'ira ta gaibu shine ya bayyana mata yake cewa eh kwarai kwa an kashe Ja'far a wannan ginin fa qumna nabki kai tsaye sai muka tashi muke kuka akan rasuwa ta mijinmu da muka yi akan rasuwa ta yara da suka rasa ma'ayinsu wa raja'a shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koma masallaci fa qala sai yake cewa isna'u li ali ja'far ta'aman ku yi abinci ku kai zuwa ga iyallan Ja'far faqad shughilu an anfusihim haqiqa tabbas sun samu abin da zai shagaltar da su wanda zai hana su su ma sai ina gwalala take barantana a dauko abin dorawa sannan a dora yace wa dan haka ku yi abinci ku kai musu faqad atahum wa yashghiluhum wa tar riwaya haqiqa sun samu abin da zai shagaltar da su daga rayuwa wannan riwaya Imam Ahmad bin Hanbal ya hutar da ita duk da riwaya ce wanda isnadin ta yana da rauni sosai ma dai riwaya ce wanda tana da shaidu da yawa idan ka dauka akwai hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka wuto wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyanawa haqiqa ku yi abinci ku aika zuwa ga iyallan Ja'far tabbas abinda zai shagaltar da su na daga su dora abinci ya zo musu da haka ku yi kokari ku taimaka ku yi abinci daga gidajenku ku aika musu wannan idan muka dauki hadisin nan zaka gani an ce kuka shi kuma ana cewa haramun ne a yi wa mace kuka kukan da kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasa dan shi Al-Qasim yake cewa innal aina latadma wa al-qalbu la yahzan wa la naqulu li firaqika illa ma yurdi rabbuna yake cewa lalle idanuwa suna zubar da hawaye haka zuciya tana bakin ciki akan rabuwa da kai ya kai Al-Qasim yake cewa amma dai ba abin da zamu faɗa he abin da Ubangiji mu yarje mana shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mamacinka an yi maka rasuwa ka zubar da hawaye iya zubar da hawaye tsawon kwana uku ba walahi bane ba sabida dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai wa iyallan Ja'far kwana uku na daga su zubar da hawaye akan mamacinsu akan mutuwar mamacinsu amma dai sama da kwana uku aka ce ba a ba su dama haka ba kana da Allah kaddara Allah ya jarrabe ka da musiba ta rishi to kana iya zubar da hawaye amma dai kuka irin wancan addinin kuka na jahiliya shine aka haramta da zaran ka kai wa mamacinka to kana kara wa mamacinka azaba madama shi mamacin ya sani da idan ya mutu dangin shi sai sun mai irin wannan kukan bai hana ba to tabbas suna kara mai azaba a cikin kabarin shi alhamdulillah al'ada ce wanda ta fara gushewa a yanzu alhamdulillah daga samun da akwai wanda ita kurum ita a yi mutuwa a zo a bata 150 inta ko dala 50 inta daga kofar gidanta zuwa inda aka yi mutuwa daga nan zata fara kuka ai wanda ya mutu katangar gidansu wanda ta mutu shi kuma ubangi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana da zaran aka yi mutuwa to mala'iku suna sauka akan gidan suna cewa amin da dukkan wata addu'a da za a yi a wannan cikin gidan idan da zaka ce a shinkafar mu ta kare shikenan katangar gidan mu ta kare me ce maka mara shikenan mutumin lalace mala'iku suna eh allahumma amin haka zaka samu wani an yi mutuwa shikenan an shiga cikin rudu amma dai da zukunu su wannan kukan mutuwar nan amida shigehi zuciya ta yi bakin ciki ta yi kaito idanuwa su zubar da hawaye a yi wa mamaci addu'a wannan shine abin da sunna ta karantar sai kuma abin da ya shafi bangaren abinci ba daga gidan da aka yi mutuwa wanzu a gudarin ku da abinci ba a'a daga waje za ku ruddo abinci ku kawo waɗanda aka yi musu mutuwa saboda abin da yake damunsu hankalinsu ya ɗauku a kan wannan mutuwa zuciya ta girgiza idanuwa ya zubar da hawaye tunani wannan mutuwar da aka yi naɗaɗin rabuwa da waɗanda aka rasa kina bai dacewa a ce a'a waɗannan wanda suke cikin wannan halin su za su ɗaudawaini abin da za su ci da ku wanda kuke waje a ka'ida shine ku wanda za ku zo ku yi musu ta'ziya ku za ku kawo musu abin da za su ci a cikin gida inda akwai baki da suka zo abin da kuka kawo a hada a ba su ci amma dai ba a ɗauka ba daga cikin abin da shi mamaci ya bari ba ya bar wa magadan shi ba a ɗauka a yi ta albazaranci ba ana ɓannatawa wannan baya daga cikin shari'a Allah kiyaye wannan shine ƙarshen karatu na wannan shakhsiyya ta 23 Ja'far da Abu Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi malam sai ya dangana wannan shakhsiyya ta 24 shine Abu Zarrin al-Ghifari Jundab bin Junada ko kuma Barir ibn Junada shine Abu Zarrin al-Ghifari al-Mujahidu az-Zahid me yaki wanda kurum shi ba abin da yasa gaba illa yaya za a yi wannan addinin ya cimma wanda za su zo gaban wanda za su zo bayan haka kuma mutum ne wanda duk wani abu wanda zai shigaltar da shi akan samun goben shi to bashi shine zuhudu idan an ce zuhudu ba wai kalmar ba kurum ka daga wando ka ringa sa yakunannin kaya ka ki guga ka ki wannan ka ki yin wanka iya wanka ka ki shiga abu na alhurma ka ki shiga gida mai kyau wai wannan ba shi bane zuhudu ba zuhudu shi ne duk abin da bai da wani amfani game da goben ka kiyama to ka shafa mai lahiya abin da ka san zai datar da kai ka samu goben ka ta kiyama to shi ne wannan ake kira abin da zai datar da kai ka karrasa kanka ko ka gurfanar da kanka akan duk abin da zai sadar da kai ka wanye da ubanginka a gobe kiyama lahiya shi ne ake kira da zuhudu ba wai ka shaha ba duniya lahiya ba ai ubangiji ma ce mana yake wala kansa nasiba ka min duniya kada ka manta rabanka a wannan rayuwar taka ta nan duniya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka ka kyautata kamar yadda ubangiji ya kyautata maka in ya ubangiji ya baka to abba bi ni'mati rabbika fa hadis yanda ubangiji ya maka ni'ima ya fifita ka tsankaninka da kai da wanda kuke tare ya maka yalwa to kai kokari ka bayyanawa ka gode akan ni'imar da ubangiji ya maka ya zai ka gode mai ni'imar da yi maka shine ka bayyana abinda ubangiji ya baka shine ka yi mai kyau ka sa mai kyau ka ci mai kyau ka wadatar da wanda kake tare da su haka ka duk abin da zai baka damar ka tashi ka zagi ne namtse ka yi abin da zai sadar da kai da gobe kiyamanka wannan ba a kiran shi da aha wane ya wannan ba yana albazanci ko wani abu makamancin haka a'a zuhudu shine duk abin da bai da amfani game da gobe kiyamanka ka nisance shi to wannan mutumin Abu Zarrin al-Ghifari yarda Allah shi tabbata a gare shi yana ɗaya daga cikin wanda aka musu falishe ko aka musu shaida da az-zahid malam sai mana matashiya da wata ɗan magana yake cewa faradallahu ala al-ulama'i an yaqulu al-haq Allah ya riga ya farlanta wa malamai akan su faɗi gaskiya an a ina suka samu kansu saboda rashin faɗin gaskiyar shine abin da zai kai mutane ya halakar da su ko ba wanda suka cancanta su haɗiwa mutane gaskiya su haɗiwa masu jagorantar mutane gaskiya su haɗiwa waɗanda suke talakawa da masu hali gaskiya sama da malamai saboda su suka san abinda ubangiji ya wajabta ya hukunta akan bayanshi yake cewa to wajibi ne game da malamai da zaran sun ga abin nan ya dace a bayyana wa mutane gaskiyar shi to su yi kokari su bayyana wa mutane gaskiyar shi wajibi ne akan malamai duk inda gaskiya take su huddo ta karar su bayyana wa mutane walau kana murran ko da gaskiyar nan ta kasance mai daci ce ko da wani abu zai kawo akan ka kai malami to wajibi ne a gare ka bayyana wa mutane gaskiya
faɗin gaskiyar nan shine zai sanya ka wanye da duniyar ka da gobe kiyama ka lafiya. Ita kuma mun sani kullun gaskiya a wannan take ai ayya take yi, ita kuma ƙarya hure take yi ba ta ayya. Yake cewa wa Allah yakhshaw fillahi lawmata la'im, kanda su ji tsoron zargin mai zargi a gun ubangiji. Kace a ai in na faɗi zan samu harkar mu ko mu'amalar da muke da tare da shi za ta lalace, ko kuma abinda alherin da yake yi wa dangina zai watsa yi in na haɗi mai gaskiya. Wannan duka wannan kada ka ji tsoron haka, ubangiji ya san inda zai samu maka mafita. Kai dai abinda ake so ka yi ƙoƙari ka bayyana wa gaskiya. Ɗaya daga cikin malamai sunan shi ya shige mini ya zo wurin Amirul Mu'minin cikin daula ta Bani al-Abbas, ya zo kasancewa ana tunanin ko hari ko wani abu, sai aka zo aka killace abinci a Baitul Mal, aka hana mutane abinci. A lokacin nan mutane suna ta yawo suna neman abin da za su sa a bakinsu a garin Sham. Kai tsaye ya zo wurin khalifan nan ya kira shi yake cewa ya Muhammad, yake cewa yaya
salatul isha,
yake cewa an ya ku ba hauka ya same ka ba ya kaiwa na ba, yanzu ai karin da kiran Amirul Mu'minin da sunan shi wanda baban shi yinka ne, ba alkunya ba kara, yake cewa wallahi tallahi daga yau ba Amirul Mu'minin ne yake ba, yake cewa a gaban shi shi ma ya musata, yake cewa ai wajibi ne a gare mu faɗi maka gaskiya koda abin da zai kai ya kawo, koda zaka bata da mu, koda zaka samu kaso, koda zaka kashe mu. Yace ka bar mutane suna nan suna ta yawo cikin yunwa, ka killace abinci a Baitul Mal, yake cewa baka san ba abin da Ubangiji zai maka gobe akan wannan. Allah ya baka ikon, yace waɗannan mutanen da kake gani su ne mawadata, kai kai ne matalauci, saboda gobe kiyama za a zo za a yi maka hisabi tsakanin ka da kai da su. To waye na kasa a ɗauka a basu he sun maida ka talaka a gaban Ubangijinka, shi kuma bai yiwuwa a ɗora ka ka kasance wakili game da wani, ya kasance ya kwanda yunwa ba tare da Ubangiji ya ɗora maka laifin wannan kwanan da yana yunwa ba. Lokacin da yake cewa wallahi da za a ɗora dukkan abincin da ka tanada a Baitul Mal ɗin nan, yace ya kasance zinariya ce a gobe kiyama, yake cewa wallahi ba za ta maka anwani ba akan hawaye ɗaya da yawo zai zubar akan yunwar da yake. Yami nasiha iya nasiha, a lokacin nan ya ce to a ta yi a buɗe Baitul Mal duk wani gida a wadatar da shi da abin da zai ishe shi na daga abinci. Wazirai suka taso suka ce a ya za a yi a yi haka, ga abin da ake tunani, yake cewa gobe kiyama in na ta yi kukun ɗaukan mini yaunin da yake kaina a gun Ubangiji. Ka gani yadda aka ɗauko abin da zahi shi ma ya hasala. Dan dai gaskiya ce, kuma gaskiyar nan tana da daci, amma dai Allah ya nihwate shi da ya fahimci ina aka sa gaba, kuma ya amshi wannan gaskiyar ya ruwa wa kansa asiri. Shi ne nan wajibi ne ga dabu game da malamai in a wani hali sai kasance su faɗi wa waɗanda suke tare da su, sawa'u ne kasance masu ikonsu, sawa'u ne kasance talakawansu ne masu kuɗinsu ne, wajibi ne su faɗi musu gaskiya, kada su ji tsoron wani abu, abin zargin mai zargi a gun Ubangiji. Wannan haƙƙi ne a gare su, ko wajibi ne a gare su su isar da wannan gaskiya ma da musun santa. Yace wa dullahul haqqi la budda an yahyu ma'ahu, yake cewa masu neman gaskiya ba makawa sai sun rayu tare da gaskiya, duk inda suke gaskiyar nan ita ce umdar su, ita ce jagorar su. Yake cewa wa illa fa batnul ardi khairul lahum min zahriha, in ba haka ba, in dai ba za su iya hudin gaskiya ba, to yahi musu su kasance a cikin ƙasa akan su kasance a wajen ƙasa, kenan mutuwa ta yi musu alkhairi akan rashin hudin gaskiya da hudin akan boye gaskiya, mutuwa ta yi musu alkhairi akan su ki bayyana gaskiya game da wanda suka cancanta a faɗi musu gaskiya. Yake cewa wa Abu Zar radiyallahu anhu min hadha an-nau' al-fadila, yake Abu Zar yana ɗaya daga cikin wannan mutane waɗanda su kurun babuwansu in dai gaskiya ta zo to sai an faɗe ta kuma sai an yi aiki da ita. Yake cewa man huwa Abu Ja'abu Abu Zar al-Ghifari, wane ne Abu Zar? Yake cewa huwa Abu Zar al-Ghifari Jundab bin Junada al-Ghifari, shine Abu Zar Jundab ɗan Junada al-Ghifari ɗan ƙabilar Banu Ghifar, wa qila Bariru ibn Junada, a wata hada aka ce a'a sunan shi ba Jundab ba, sunan shi Bariru ɗan Junada. Fa an Zaid bin Aslam anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qala li Abi Zar ya Bariru, yake cewa hadisi daga Zaid ɗan Aslam
daga annabi mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya ce wa Abizar wata rana yake cewa ya bariyar ya kai bariyar kenan shi ke nuna mana sunan nashi ba juntabin junada bane ba daga bakin manzo Allah shine bariyar dan jun dan junada shine dan anna alkunya shi ce Abuzar al-Ghifari wa kana wa huwa ahdus sabiqin al-awwalin yana ɗaya daga cikin magabata wanda suka riga wurin shiga wannan addinin na musulunci wa min nujabai ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yana ɗaya daga cikin zababbu na sahabban manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi wannan karshen fadala kenan a ce maka wani kana daga cikin as-sabiqin wanda suka riga wurin shiga wannan addinin na musulunci duk wanda ya san sirra ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san yanda addinin nan ya fara bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada kuma yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana addinin nan ya fara a matsayin bako to abin da yake ko bako ba to tabbas zai samu wata tsangwama kama yanda addinin ya samu tsangwama ya samu dukkan aka fitintinu inda suka musulunta a wannan lokacin aka azabtar da su aka yi musu abinda aka ga dama na daga wulakanci akan sun ce la ilaha illallah to Abuzar al-Ghifari yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi riga wurin shiga wannan addinin musulunci haka yana daga cikin zababbu na sahabban manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi Abdullahi bin Mas'ud yake cewa manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana bayyana mana yana ce mana lalle Allah sai da ya leka zakatun dukkan bayu daga na farko har na ƙarshe ya gani babu wata zuciya wanda ta dace a aiko ta da manzanci da annabci na wannan al'ummar ta ƙarshe in ba Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallama Allah sai ya zabe shi daga cikin dukkan bayu ya fifita shi ya sanya shi cikamukan annabawa ya sanya shi jagora na annabawa ya sanya shi mai ceto a gobe kiyama ya sanya shi shine garan na kowa da kowa a gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zabe shi da wannan annabtaka da manzanci ya aiko shi da shi baya da haka yake cewa Allah ya sake dibawa cikin zakatun dukkan bayu sai ya zabi zakatun sahabban shi su kasance su ne za su kasance wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wazirai wanda za su karfafa shi to kaga an ce daga cikin waɗanda za su karfafa shi shi yana daga cikin zababbu wannan ba karamar fadala bace ba wa kana radiyallahu anhu yaqulu yarda Allah shi tabbata a gare shi Abu Zar ya kasance yana cewa لقد رأيت لي ربع الإسلام لم يسلم قبلي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال رضي الله عنهما أجيتي وللي تبس ناقكينا لين دقس كم متاني قداه ربع أنكا دقس كم واندس كمسلمتا أجيتي وباب واندس كمسلمتا كامني أمبا متانا قداه كبا أبو بكر منزاء الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبلال wannan mutanen guda uku su kadai ne suka rigaye shiga wannan musulunci sai dai can baya mun yi tsokaci akan mas'alar wane ya rigaye wane shiga musulunci mas'ala ce wanda take da sabani wane zai zo lokacin da aka musulunta lokacin da addinin ya zo ai a wani gungu ne ake haduwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha makance ba kowa ake so ya san wurin ba wane idan ya zo to wane zai ga wane zai ga wane shi sanya wani zai zo sai ya ce a ai na tarar da gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum bakwai ne takwas ɗin su ko kuma ya ce a na tarar da mutum hudu nine na biyar ɗin su shi ma Abu Zar ya ce na tarar da mutum uku a manzo Allah da Abu Bakar da Bilal ni na hudun su kaga wannan mas'ala ce amma dai ala ai dukkan su wa'annan wanda suke cewa na tarar da mutum kaza a gun manzo Allah sallallahu alaihi dukkan suna daga cikin as-sabiqin al-awwalin su kuma dama ubangiji ya bayyana mana darajar su tahi akan wanda suka zo bayan su shine la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal baya yuwa a hada darajar wanda ya sha wahala tun ana garin makka aka yi shekara 13 aka zo aka yi badar aka yi kaza yace su dukiyar shi yace yayi yayi jihadi sannan kai da bayan an yi shekara ta 8 an yi fitar makka ka zo ka musulunta darajar kuwa ta zo dai ba amma dai dukkan su kullun wa'ada Allahu al-husna dukkan su ubangiji ya musu tanadi wanda yake kikkiawan tanadi alkawari wanda yake kikkiawa shine za ya sanya su gidan aljanna kuma dukkan suna shaida da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dukkan su adalai ne Allah ta damu tare da su yake cewa fada'iluhu fadalan wannan bawan Allah Abu Zar al-Ghifari عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر وأنا حديث Abu Darra ya hutar da shi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ma azallatil khadra sama al khadra ita ce sama kinaya ce yake cewa sama bata taba ma ba wani da ba inuwa ba wala aqallatil gabara ita kuma ƙasa bata taba daukan wani da ba min zilahjatin akhfa min abizar na daga cikin mutane wanda suke furci yace kamar wanda yayi kowa gaskiya kamar abizar wannan shi ke nuna mana lalle idan kana neman masu gaskiya a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka zo ka abuzar ka tsaya amma dai ba shi yake nuna mana ba wannan duka umuman hadisi idan muka dauke shi zamu gani yana fahimtar da mu akan lalle abuzar yana daga cikin masu gaskiya daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai ba shi yake nuna mana ba a ce duk duniya ba a taba wani mai gaskiya ba wanda ya kai abuzar ba kaga idan ka dauka a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar ai shine ake sai as-siddiq ko haka ubangiji haka ya bayyana mana yake cewa wanda ya gaskatar da shi wanda ya gaskatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da kowa yace ƙarya yake Abubakar yazo yace gaskiya yake lokacin da ya Isra'i da Mi'raji aka ce kaji abinda abokinka yake wada yake cewa ba dai ya hadi muku ba yace muku yayi ba yake cewa wallahi tallahi da gaskiya yake kaga ni in gaskiya ce ba kai Abubakar ba hasali ma shine mutun nabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'ummar kuma amme tabbacin da mai gaskiya ne bare nan min babi kinaya ko mu fahimci lalle Abuzar yana ɗaya daga cikin masu gaskiya a cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ke bayyana mana sama bata taba ba wani ɗaba inuwa ba haka ƙasa bata taba ɗaukan wani ɗaba daga cikin mutane wanda suke furci wanda suke masu gaskiya kamar Abuzar yarda Allah shi tabbata a gare shi sai da yake cewa qala sallallahu alaihi wa sallam man ahabba an yanzura ila al-masih isa bin maryam ila birrihi wa sidqihi wa jiddihi falyanzur ila abizar yake cewa daga bakin manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa duk wanda yake so ya ga wani mutum wanda yake kamantacceniya da al-masih isa bin maryam isa dan maryam alaihi salatu wassalam zuwa ga biyayyar shi aimi ubangiji yake bayyana mana cikin surar da gumbarran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya yake cewa ubangiji sai ya sanya ni mai biyayya ne mai yawan da'a ne game da ma'aikiyata bai sanya ni ba wanda yake mai jijji da kai bane ba wanda yake shaqiyyi ba game da iyayena game da ma'aikiyata yake cewa kuma wasidqihi kuma da gaskiya annabi Isa wa jiddihi da kwazan shi da kokarin shi yake cewa falyanzur ila abizar to ya kalli abuzar sufofin da ne ubangiji ya baiwa annabi Isa su ne suke tattare da abuzar yarda Allah shi tabbata a gare shi ina tunanin lokaci ya ja idan zan mu tsaya a nan abinda muka karanta dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce muko masu ita ce muko mamu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا الا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين اللهم اقض جميع حوائجنا وحوائج من حسنا بالدعاء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك